نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin sake ganawa a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi alal abidi littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi rahimahullahu ta'ala wanda muka saba gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da malaminmu imamu da'awa malam muhammad kabir ahmad azare rahmatullahi ta'ala alayhi anan bakin tashar yankari a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi yau muna almuru na 13 ga watan rajab hijira 1445 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 1 miladiya shekara 2024 insha Allah ta'ala zamu dora akan yadda muka tsaya a farkon babin da malam ya kawo shi don yin bayanin matsayi da darajar wanda ya tsantsance tauhidi babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab babin wanda ya mun fara da ayar da malam ya kawo a farkon babi fadin Allah madaukakin sarki inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin malam ya kawo wannan aya a wannan babi domin ya nuna mana wato yadda Allah madaukakin sarki ya daukaki annabi ibrahim a dalilin tauhidinsa. Annabi Ibrahim jagora ne a tauhidi, ya yi gwagwarmaya irin wacce duka mai karatun Alkur'ani mai girma ya shaida a cikin Alkur'ani. Allah ya bamu labarin irin gwagwarmaya da dauki ba dadi da Annabi Ibrahim yayi akan sai an bautawa Allah daya har ya zama jagora a wannan babi na tauhidi. A wannan aya Allah madaukakin sarki yace inna ibrahima kana ummatan, lallai Ibrahim annabin Allah Ibrahim lallai ya cika al'umma guda. Abinda ake nufi da al'umma anan suka ce wato abun koyi, jagora abun koyi, shi yasa aka ce masa al'umma, wato ya cika abun koyi. Na kana ummatan ay kana qudwatan wa imaman, annabi Ibrahim ya kasance abun koyi ne kuma jagora. Malamai suka ce annabi Ibrahim wato ya samu wannan makami na jagoranci da shugabanci saboda ilimi da Allah ya bashi da kuma aiki da ilimi. Annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da shi, kuma iliminsa na farko shine ilimin fahimtar tauhidi da kuma nesanta shirka. Ilimin fahimtar tauhidi da kuma nesanta shirka da hatsarinta, wannan shine ilimin farko da Annabi Ibrahim ya fara samu, kuma ya tsaya akan wannan tsayin daka ya jajirce har ya kai ga ya kalubalanci babansa akan wannan al'amari, kuma har ya kai ga Annabi Ibrahim yayi baran-baran da duk wani mushriki ciki har da baban nasa. Allah madaukakin sarki yace إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تنالوك تند النبي إبراهيم يتي دبابنسا دمتاننسا yace ni ba ni ba abin da kuke bautawa, illa allazi fatarani, in banda kadai bautar wanda ya kage ni ya halicce ni shine Allah. Fa innahu sayahdin, lallai shi zai dora ni akan tafarkin daidai. Amma wannan abin da kuke kai na bautar gumaka da sassake, to ba ni ba shi, na barranta daga shi, na barranta daga shi. Wannan yana nuna maka yadda Annabi Ibrahim ya jajirce akan aiki da iliminsa, ya kalubalanci babansa, daga ƙarshe ya yi tawaye wa bautar gumaka ba tare da dama ya taɓa yi ba, a'a da bai taɓa yi ba, amma ya bayyana musu barrantarsa da kuma tawayensa ga duk wani abun da ake bauta wanda ba Allah ba. Sun kalubalance shi, shi ma ya kalubalance su, ya tsaya tsayin daka har Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da siffa ta hanifiya. Don haka kasancewar Annabi Ibrahim al'umma shine kasancewar Allah ya bashi ilimi sannan ya bashi aiki da wannan ilimi. Wato dukkan wanda yake da ilimi kuma yake aiki da iliminsa, to zai zama kudwatan wa imaman, zai zama abun koyi, zai zama jagora. Jahili baya shugabanci, na'am, jahili baya shugabanci, in dai shugabanci ne na addini, amma wani shugabanci daban zai iya yi, ya danganta da suwa zai shugabanta. In su ma jahili ne za a iya samun mana, jahilin shugaba yana jagorantar jahilai a hidimominsu na jahilci, amma ba a shugabanci, shugabanci mai mutunci na alfarma kamar na addini sai inda ilimi. To in mutum ya rasa ilimi, to ya rasa wato babban sharadi ko babban rukuni daga cikin rukunan, daga cikin rukunan shugabanci. Kaga Annabi Yusuf alaihi salam da suka tattauna da Malik yace ij'alni ala khaza'inil ardi, sai yace inni hafizun alim, ka sanya ni mai kula da taskar tattalin arziki saboda ni hafizun mai amana ne kuma alimun mai ilimi ne na sanin ya za'a. To ba a jagoranci a shugabanci sai da ilimi. Annabi Ibrahim a wannan babi ya yi fintinkau a babin gane Allah ɗaya ne, gane cewa Allah ɗaya ne. Annabi Ibrahim ya yi fice akan wannan, ya samu yaƙini, ya samu tabbaci da garanti cewa Allah ɗaya ne, ba shi da shubha ko ta misƙala zaratin akan cewa Allah ɗaya ne. Sannan yadda ya jajirce akan Allah ɗaya ne babu shakku a ransa, to haka kuma ya jajirce akan kafircewa duk wani wanda ba Allah ba da ake bautawa. Domin abun biyu ne, za ka iya
yarda da Allah ɗaya ne, amma kai soko-soko daga abubuwan da ake bautawa da ba Allah ba, wanda ana samun wannan da yawa a cikin al'ummar musulmi. Kaga mutum shi musulmi ne, yana da'awar musulunci, yana da'awar tauhidi, amma yana lako-lako, yana soko-soko da hidimar shirka, baya kyamar shirka sosai. Ko wanin ma ka samu baya ma kyamarta, wanin ma ka samu aikatawa ma yake. Yana daga cikin dalilan da suka tunzuri malam yayin wannan littafi shine yadda wasu suke da'awar musulunci har suna haba-habar samun aljanna, alhalin kuma ababun tauhidi ba su kyamaci shirka ba, bal ma aikata ta suke. Ba haka Annabi Ibrahim ya zama ba. Annabi Ibrahim da ya fahimci tauhidin sai ya jajirce a kansa, sannan sai ya kafirce wa abin da ba Allah ba, kuma ya tallata a aikace. Shi ne ya wa'azi wa babansa, ya ce wa da sauran al'umma, inni bara'un mimma ta'budun, innani bara'un mimma ta'budun, na barranta, ba ni ba abin da kuke bautawa, illa alladhi fatarani, in banda wanda ya halicce ni, shine Allah. Don haka abu na farko kenan da ya sanya Annabi Ibrahim ya zama kudwa. Abu na biyu aiki. Idan kana da ilimin, to ba za ka yi jagoranci ba sai idan kana aiki da shi. Idan baka aiki da ilimi, ba za ka zama shugaba ba. Shi shugabanci ba sai an maka rawani ko kuma an baka appointment ko kuma an nada ka ko an maka title na wani suna sannan ka zama imam ba. A'a, ilimi da aiki da shi yana sabbaba mutum imamanci. Ya zama imam ba a nada shi ba. Shi wanda za a yi koyi da shi dama ba a nada shi ake ba. Duk mai hankali gani yake wani ya cancanci a yi koyi da irin halayensa, a yi koyi da irin rayuwarsa, sai zama abun koyi. To abun koyi ba nada shi ake yi ba. To duk mai aiki da ilimi sai zama abun koyi. To shi abun koyi za a ga aikinsa a koya, za a ji zancensa a ɗauka, za a bi umarninsa, za a hannu daga hannunsa, za a gaskata labarinsa, kuma za a ji kunyarsa cikin duk rigimar da ya sa baki. To shi yasa a yi ilimi, kuma idan an yi ilimi a tsaya a kwatanta aiki da wannan ilimin. Idan al'umma ta rasa jagorori, ta rasa masu faɗa aji, ta rasa masu mutunci, to fa rayuwar Hausawa za ta yi. Wanda muna ganin alamar a yanzu rayuwar da ake, muna gani yana faruwa. Sai ya zama waɗanda aka sa a gaba ake ganinsu, maimakon su zama abun koyi, sai ya zama da yawa daga cikinsu ba a marmarin ai koyi da su. An rena shugabanci a ƙasar nan, galibin shugabanci an rena shi, kuma hidimar demokradiyya ce ta lalata shugabanci. Aka mayar da shugabanci wasa, aka mayar da shugabanci shiririta, aka mayar da shugabanci wata hidima ta biyan bukatun kai da kai. Don haka waɗanda ake shugabanta sai suka rena shugabanci. To shi shugabancin da ake hawa ta hanyar demokradiyya, tunda kafin a hau ma dama an yi ta jifan juna da maganganu da ɓatanci, don haka an hau ba mutunci. Shugabanci irin na gado na sarauta, su kuma suka bi littafi, suka murɗa shi, suka mayar da shi wani iri. To ba shi da wani tasiri a cikin al'umma. Sannan hidimar malinta ita ma ta cakwarkwaɗe. Ka iya cewa malamai fiye da rabi ba su da mutuncin faɗa aji. A yau haka muka samu kanmu. Malamai su kansu masu faɗa aji tsirari ne. sai aka wayi gari iyaye da suka haife ka ma system din yana shirin ya nuna maka cewa kana da yanci shine human right kana da yanci baka da mafadi sai ka riga ganin tafka da warwara ka kasa gane ina ake so aje an kafa hukumar yan sanda an kafa hukumar sojoji sojan sama sojan kasa sojan ruwa an kafa civil defense an kafa security an kafa kaza an kafa kotu an kafa kaza duk saboda a tarbiyantar da mutane amma kuma ana dura wa yara kanana tunanin yanci to wanda ka bashi yanci kuma kace bashi da mafadi kuma me amfanin tana da masa dan sanda da ka bar shi da mafadi ma ba bukatar dan sanda a aiki a kansa so yaya system zai koya wa yara matasa tsaurin ido da renin wayo da nuna suna da yanci sannan kuma lokaci guda kuma a ce akwai wata hukuma da ta hana ta'addanci wannan shine abin da yake faruwa a kasashen turai haka kawai yaro a makaranta sai ya dauki bindiga ta kawai ya kashe mutane a makaranta saboda zai iya sayan bindiga da sa aljihunsa ba wata matsala bace ba yana da yanci iyayensa ko bai san ma ina suke ba ba fadan shege bane amma iyayen bai san ina suke ba wasu san ina yake ba so idan aka ce babu jagora ake rayuwa to akwai matsala wannan mai tsawatar wadde wanda muka gada addini da al'ada to shine gatar gari uba zai iya tsawatarwa uwa za ta iya baffa zai iya abokin uba zai iya wa zai iya kai da a makaranta ma wani daban can da baka san waye shi ba zai iya tsawatar maka ya sa ka tsallon kwado ai maka discipline haka sarakuna ana girmama su duk abin da suka ce an gama dan haka in an bar mutane da masu tsawatarwa to za a zauna lafiya amma da zaran an rasa masu tsawatarwa to wallahi ba wata doka ko wata hukuma da za ta iya gyara zamantakewa in ta gurbace don wani lalacewa ta kai lalacewa ba ko mutuwar baya tsoranta jiyan nan nake ganin wani bidiyo clip wani kidnapper da aka kama shi yana motar yan sanda da dan sanda da bindiga a hannunsa suna jayayya shi yana daure da handcuff a motar dan sandan yana tare da shi a motar da bindiga a hannunsa amma yana jayayya da dan sandan kuma yana ce masa ka jira sai na dawo ta kanka dan fara akan motar yan sanda to rashin mafadi kuma mai rage abai bar komai ba a yadda muka taso al'adar mu da addinin mu hatta abokinka ma yana iya zame maka mafadi to idan muka fita daga wannan daga tsarin da muka samu na addini da al'ada muka yadda da sabon tsarin da yake zuwa mana nan to waɗanda aka kwafo tsarin a wajensu ma suna can ba su zauna lafiya ba haka kawai a wurin shan shayi ko a wajen su nuka haka kawai ko a wajen iyo a cikin ruwa wanda zai tarwani shikenan nan a America bai jima bai fisa TV ko uku ba hukunci ake wa wani hukunci wai saboda wai suna da wani tsari wai yanci ne kake da shi dan za a ma hukunci wai ka tsaya a gaban alkali kamar yadda nake da kamaran nan alkali yana karanta hukunci kuma kana tsaya a kansa wai wannan an baka yancinka da yayi sufa alkalin mace ce da yayi sufa ya rukume ta ban sai ya saka kare ba rashin mafadi kenan maimakon ana ganin kwarjinin hukuma duk an lalawa mutane zuciya suna jin cewa su ma suna da yanci shikenan ba sa ganin kowa da gashi dokar ma bata da wani mutunci a wajensu mai dokar ba shi da wani mutunci a wajensu sannan an yi prostrating mutane, an sa musu talauci, an sa musu uncin rayuwa, an sa musu kaza, an sa musu kaza, ana ta musu jiniya kuma. Kuma ce ana so su zauna lafiya. Ko ba haka ba? Wani an kashe masa ba ɗauki mataki ba, wani an sace masa ba ɗauki mataki ba, wani an rusa masa ba ɗauki mataki ba, wani ya kai asibiti an mutu masa saboda sakaci da aka yi masa ba ɗauki mataki ba, wani an masa kaza ba ɗauki mataki ba, suna nan, wani kuma baƙin talauci ya ishe shi ba mafita, kuma ana ta majiniya gugu za a wuce. Kuma ana ce masa yana da yanci, in ransa ya ɓaci da wannan yancin nasa, yana ne ba zai je ba. To shugabanci yana buƙatar ilimi da aiki da ilimi, a samu ilimi a yi aiki kuma da ilimi. So inda a ce hukuma ta gane, to za ta fahimci cewa abin da ya fi komai zama larura a wajenta shine ta sauƙaƙa hanyar ilimi, tunda jama'a taruwa suke yi, ta yalwata wuraren karatu, ta kuma sauƙaƙa karatun, kowa ma ya je ya yi, saboda in ka samu ilimi za a samu sauƙin sarrafa ka. Amma aka taƙaita ƙofar ilimi, aka kuma tsawwala hidimar ilimi, don haka jahilai suke ta ƙara taruwa. Wace bindiga ce za ta tsayar da su? Almuhim, mu koma kan asalin maudu'inmu, cewa Annabi Ibrahim ya zama al'umma, ya zama abun koyi, ƙudwa, saboda Allah ya bashi ilimi, sannan kuma yana aiki da ilimin nasa. Allah ta'ala ya ce qanitan lillahi, sannan Annabi Ibrahim wato mai dogewa ne, mai nacin bautar Allah ne. Qanitan lillahi, mai nacewa akan bautar Allah, shine wanda yake dawwama akan aikin da'a, kamar da Ibnul Qayyim ya fassara rahimahullahu ta'ala, mai dawwama akan aikin da'a. To mai naci ne akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala? Annabi Ibrahim. Shi Annabi Ibrahim a dagewarsa da bautar Allah da ƙoƙarin aiki da iliminsa, har ya kai ga Allah maɗaukakin sarki da ya umarce shi ya yanka ɗansa, ya amsa wannan umarnin, ya kuma ɗauki wuƙa, ya kuma ɗauki ɗan, ya je da shi wajen yankawa, wajen da aka umarce shi ya yanka shi a wajen, ya kwantar da shi kuma zai yanka. Amma ku duba tabbatar cewa shi abun koyi ne, da ɗan ya gaya masa, ɗan bai yi jayayya ba, sai ya gaskata uban, saboda abun koyi baya ƙarya. Duk wanda ya zama jagora abun koyi baya ƙarya, kawai binsa ake yi a makance. Da ya gaya wa ɗan ya ce na gani a mafarki ina yanka ka, ya ce ahab, baba umarni aka baka, if'al ma tu'mar, ka aikata umarnin da aka umarce ka da shi, ka yanka ni. Wannan bai ƙara tabbatar maka da cewa Annabi Ibrahim abun koyi ba ne? Abun koyi ne, zai ba da umarni abu ba jayayya, yadda bai yi shakka tsakaninsa da Ubangijinsa ba, haka masu binsa ba sa shakka da shi. Kuma haka ne, duk sanda ka samu yaƙini akan abin da kake yi, to masu koyi da kai ba za su samu shakka ba. Jama'a, an gane sosai? Duk sanda ka samu yaƙini akan abin da kake yi, masu koyi da kai ba za su samu shakka ba, sun fi ma fahimta. Yau ko malami ne a aji, idan abin da yake koyarwa ya gane shi, ya iya shi, ya fahimce shi, yana koyarwa da confidence, to ɗaliban suna ganewa kuma suna yarda. Amma duk lokacin da aka ce abin da yake karantar wannan shi ma yana da shakku, yayi ya goge, yayi ya goge, to ɗaliban sun samu shakku da shi, shine yana koyarwa wasu zakakurai daga cikin su suna jin tambayoyi suna zuwa musu, suna jin ƙalubale yana zuwa musu a zukatan su, suna ganin za su iya ƙalubalantar su da abu kaza da yake. Ba kuma yake kawo haka ba illa me, illa rashin yaqini da abin da kake. To Annabi Ibrahim yaqinin sa da Allah, yaqinin sa da kadaitakar Allah madaukakin sarki, wannan ya sa mabiyansa ba sa shakku. Da yace wa ɗansa, na ga ina yanka ka, ɗan yace umarni ne baba, ka amsa ya abati fa'al ma tu'mar, yace baba ka aikata abin da aka umarce ka da shi. Kuma dukkansu suka mika wuya zuwa ga umarnin Allah. Annabi Ibrahim yaje yayi kokarin zartas da wannan umarni, har sai da Allah madaukakin sarki ya ga lallai Annabi Ibrahim zai yanka ɗan nan, babu shakka a ransa cewa wannan abin ba umarnin Allah ba, ba kokwanto a ransa cewa wannan abin ba umarnin Allah ba. Don Allah, akwai wani umarni da Allah madaukakin sarki ya ba mu wanda jarrabawa su ta kai wannan? Duk cikin abin da Allah ya samu mu, akwai abin da jarrabawa su ta kai wannan? ‘Yan ƙananan abubuwa mutsi-mutsi ga sunan suna gagarar mu, wannan ba alamar shakku da Allah ba ne? Shi yasa tauhidin fa tabbatuwarsa da haƙaƙuwarsa, kun ga a farkon babi aka ce da kalar jannata bi ghairi hisab, kar ka ɗauka kawai da kayi kitabun tauhid ne. Shi yasa za ku ji meye sirrin da ya sa malam ya kawo wannan ayar, ya ɗauko maganar Annabi Ibrahim. Ana maganar wanda ya haƙaƙa tauhidi zai shiga aljanna babu hisabi, sai aka ɗauko ayar da take magana akan Annabi Ibrahim. Me sirrin da ke ciki? Shine ka ji irin tauhidin Annabi Ibrahim yadda yake, ka ji irin yadda tauhidin Annabi Ibrahim ɗin yake. Daga cikin tauhidin, umarnin da Allah ya bashi ne ya yanka ɗansa, ko ɗar bai ci ba a ransa, kuma ya je ya kwantar kuma zai yanka. A cikin dukka umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu, akwai umarnin da masifarsa, masifar wahalarsa da zafinsa ya kai wannan? Babu. To amma ka duba mana yadda kake aikatawa, to yana daga cikin raunin tauhidi, yana daga cikin raunin tauhidi. Kar ka tsorita, abin da ake bukata shine duk mu gyara. Ba wai cewa ni ɗan izala bane ko ni ɗan ahli sunna bane kawai shikenan ka zama mai tauhidi, a'a, gaya da tauhidin yake. So Annabi Ibrahim mai nacin da'a ne, mai nacin yi wa Allah biyayya ne. Allah da kansa ya ce qanitan lillahi, qanitan lillahi. Kaga da aka ce lillahi, ana nuna maka cewa shi fa wani abu ba Allah ba, bai sha makance masa gaba ba, baya tsoron wani ba Allah ba, bai kankan da kansa ga wani ba Allah ba, bai nace da neman yardar wani ba Allah ba. To mu kuma yau fa, akwai masu tsoron wanda ba Allah ba fiye da yadda suke tsoron Allah. Wani ma abin da yake tsoron hidima ce ta bori fa da duba da bugun kasa, ita ta hana shi bacci. Yana tsoron kar wani abu ya same shi, yana Allah Allah gari ya waye ya je wajen boka, kar abin nan ya faru. Kaga ya kwana cikin zillimi da tsoro, ya manta da Allah, yana tsoron wani abu ba Allah ba, kuma yana tsammanin mafita a wajen wani ba Allah ba. To Annabi Ibrahim ba shi da wannan, shine qanitan lillahi, mai jajircewa ne, mai nacin bautar Allah, hanifan. Sannan Annabi Ibrahim ai ma'ilan ani shirki ila tauhidi, al-mu'rid an ghairi Allah, al-muqbilu ala Allah, al-mu'rid amman siwahu. Annabi Ibrahim shi Allah kadai ya nufa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ya kauce masa shine hanif nganci hanifiya ana nufin addinin musulunci addinin da ya tsantsance Allah bai hada Allah da wani ba kuma bai yadda a hada Allah da wani ba dan haka Annabi Ibrahim kana hanifan Annabi Ibrahim tsayayye ne akan tauhidi tsayayye ne akan tauhidi walam yakum minal mushrikin kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba bai zam daga cikin mushrikai ba ba shi da kuduri irin nasu sannan ba ya da furuci irin nasu sannan ba ya da aiki irin nasu mushrikai ya bambanta da mushrikai ya barranta da mushrikai don haka Annabi Ibrahim idan muka dubi siffofin da Allah ya siffanta shi da su a wannan ayar siffa hudu kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shi kadai abun koyi ne sannan mai nacin bautar Allah ne sannan kuma ya kauce wa dukkan abin da ba Allah ba sannan baya shirka ya tsayu ga Allah daya kuma baya shirka to abinda malam yake nufi shine ka fahimci yadda tauhidin Annabi Ibrahim yake haka ake son tauhidi shine at-tauhidul khalis tataccen tauhidi shine tahqiqut tauhid ba wai zallan kalma akan harshe ba a'a ko surutu ba ko kirari ba ko mujarradin za'ami da da'awa ba a'a ka samu ilimi kai aiki da ilimin ka tsayu akan abin da ilimin yake hukuntarwa sannan kai fada da dukkan wani abin bauta ba Allah ba ka kuma kaurace wa masu bauta wani Allah kaga da aka ce hanifan an nuna tsayuwarsa akan tauhidi da gujewarsa shirka wa ma kana minal mushrikin kuma an nuna kauracewarsa ga waɗanda suke mushrikai kan gane bambancin so shi a kashin kansa a ilmance da aikace shi tsayayye ne a tauhidi to sannan kuma a cakuɗe a tarayya baya tarayya da mushrikai amma za ka ga wani mai tauhidi ne amma hidimarsa da mushrikai haba-habarsa da mushrikai baya kyamar shirkarsu baya kiyayya da abin da suke yi mu riƙa yi wa Allah adalci ku duba da Annabi Ibrahim yace da babansa da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun ba ni ba abin da kuke bautawa na barranta ku duba yadda yace babansa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan bar cikinku zan fita in fice daga cikinku na rabu da ku da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba wannan shine matakin da Annabi Ibrahim ya dauka shine matakin da Annabi Ibrahim ya daukan makanshi shine kauracewa mushrikai kauracewa wurin da ake shirka to kaga yana daga cikin tahqiqut tauhid idan ka tsantsance tauhidi to zaka kyamaci duk wani mushriki za kuma ka kyamaci duk wani aikin shirka da wurin da ake shirka amma kana tauhidi amma kana cikin mushrikai tsulum ana samun ka a wurin da ake shirka to tauhidin ka har yanzu bai haƙƙaƙu ba sai ka yi gaba da shirka da wurin da ake yin ta da masu yin ta dan haka man haƙƙaƙa tauhida yana nufin me kenan irin tauhidin Annabi Ibrahim ake bukata dukkan mu mai ba compromise ba daga kafa ba sa sauci akan maganar shirka babu kisa duk wanda ya samu wannan aqidar irin ta Annabi Ibrahim to ba zai yadda da duk wata hidima irin ta yan bid'an nan da ake yi ba ba zai yadda ba saboda maganganu na shirka kaje in waƙoƙi suke yi maganganu na shirka yaban manzo idan ana yi sallallahu alaihi wasallama sai kaje ana sirka shirka a ciki to shi mai tauhidi bakin ciki zai ji in yaji ana shirka taro za a yi na addini sai kaje ana shirka to shi mai tauhidi bakin ciki yake ji in yana shirka sanan wurin da ake shirka mai tauhidi ne santa sai yake baya kusawa ciki kama kaga wasu suna da awar musulunci amma za su je su wurin da ake shirka wuraren bautar wani Allah coci coci su je suna kaiwa ziyara wa an je zumunci an je kaza a je a yi ta jawabai a yi ta wane ne shikenan mu ma dan wanka mu ma dan wanka me kun kai kyamar wurin da ake shirka a'a har su a riganga har su a riganga su ma an za a yi mutuwa sa hoto a gaba da fulawa da ganga ana kidin kidikan ana busa abu sun aro a coci za a je abun ne gawa suna sha'awar mushrikai suna sha'awar tsari irin na mushrikai suna aron kayan mushrikai suna tarayya da mushrikai suna gwama kai da mushrikai ga Annabi Ibrahim yana cewa innani bara'un mimma ta'budun ga shi Allah yana cewa wa ma kana minal mushrikin baya cikin mushrikai so sai mun tsaya akan tauhidi da masu tauhidi to sai ka fahimci cewa duk mai shirka fa baka da alaka da shi alakar ba ta wuce ruwa-ruwar alaka ba yana sai da kaya ka saya kana sai da kaya ya saya ka sayar masa ba ta wuce haka ba amma na wani zancen ka zama wani keɓantacce na ko ka zama wani abokin hullata ko ka zama ita so ba saboda ai wannan kishin da nake da shi kishin da nake da shi na abokin tarayya da ka saka wa Allah madaukakin sarki yana damuna ba zan iya ganin darajar ka ba balle a zo wani zabe wani dangwala ma ƙuri'a wai ka zama shugabana wai ka zama shugabana kana mushriki kana abin da ya za a fahimce shi da za mu fahimce shi da tauhidi ba za mu fahimta ba so da gabar mu da mushrikai gaba ce tabbatacciya kuma wanzazziya mai dorewa su shine addinin Annabi Ibrahim an gane malam ya sake kawo aya walladhina hum bi rabbihim la yushrikun sannan kuma su ne waɗanda ba sa shirka da ubangijinsu wannan ayar malam ya kawo ta daga cikin suratu al-mu'minun cikin jeren giyar ayoyin da Allah madaukakin sarki ya siffanta wato mutanen ƙwarai masu rabauta a wajensa waɗanda suke wato dukufa akan ayyukan alkhairi Allah ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون الله يقول أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله تعالى يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي waɗanda su wato masu tardar ne saboda tsananin tsoron ubangijinsu min khashyati rabbihim saboda tsabar tsoron ubangijinsu don tsoro na khashya ba irin tsoron kura bane a'a tsoro na khashya tsoro ne na abin da kake kauna tsoro ne cike da ƙauna shi sa aka ce masa khashya, suna son Allah. Kuma saboda tsabar sansa suna tsoron bacin ransa, da haka suna tsoron kamunsa, suna tsoron azabarsa. To saboda tsananin tsoron Ubangijinsu, mushfiquna, suna ɗari-ɗari, suna ɗar-ɗar. Ka san idan kana zaman ɗar-ɗar tsakaninka da Allah Maɗaukakin Sarki, wallahi ba za ka yi wata rayuwar ba. Shi yasa wata ayar ko wani hadisin, idan na karanta su, na dubi yadda muke rayuwa yanzu, na kan kasa yadda za a yi wato su dace da yadda muke. Wani hadisin sai ka ga ba za ka iya wato tsabbaka shi haƙiƙaninsa a yadda muke ba. Ko wata ayar, min khashyati rabbihim mushfiqun, saboda tsoron Ubangijinsu mushfiquna, suna ɗar-ɗar. Yanzu rayuwar da muke yanzu akwai ɗar-ɗar? Akwai wani ɗar-ɗar tsakaninmu da Allah? Ibada ba wacce aka sa ka yi sai ta dole, ta dole ma shaf-shaf za ka yi ta, kuma ka tashi ka gara takalminka, wani yana idar da sallah yana zaro waya, in an karɓa ohun ba karɓa ba su suka jiyo, yana idar da sallah zai zaro waya aljihunsa, kare ya kana ina ne, wato ya gama da ita. Magabata suna tsoron in sun yi ibada an karɓa ko ba a karɓa ba, a tsoron an karɓa ko ba a karɓa ba, sai su yi wata ibada da ta ninka ta sau goma don bin sawu. Ina ɗari-ɗari tsakaninmu da Allah? To, wannan fa wacce aka sa ka kai kenan, aka sa ka dole. Wacce ba dole ba kuwa, to ita kan ba ita ita kake yi ba. Wani sallah zai idar ya tashi ya fita, yana jiran abokinsa mai nafila, ba haka ba ne? Saboda shi wawa ne, yana jiran abokinsa mai nafila. Don Allah, in ba gida za ka je ka yi ta ba, ai ka yi asara. To jiran na me kake yi? To yanzu akwai ɗar-ɗar a wurin wannan? Idan rayuwa ce ko ta duniya muke yi, hidimar kasuwa ko hidimar ofis ko harkokinmu na yau da kullum, idan ka dube mu a cikin hidindimunmu, don Allah kai mana hukunci, akwai ɗar-ɗar, akwai ɗari-ɗari? Kawai gabagadi ake yi, haram ake ci malam, babu, ba ƙaƙƙautawa, ba wani ɗari-ɗari? Babu. Ba to me ɗari-ɗari? Wani fa shago zai yi, shago zai yi ya sa rinɗuma-rinɗuman sufiku, ya sa memory, a yi wannan kiɗan a canza, a yi wannan kiɗan a canza. Haka zai wuni, cinikinsa kenan shi. Sai dare ya yi, ya je ya kwanta, akwai ɗari-ɗari? Wani na haya yake da su suna nan a jerin ɗuma-rinɗuma, yana ba da haya, akwai ɗari-ɗari? Babu. Wani yana nuna cutar iyalansa babu abinci, akwai ɗari-ɗari? A babin hakkoki, wani yana sata, wani yana cin hanci, ina ɗari-ɗari? To babu ɗari-ɗari ala, alama ta nuna rayuwar da ake babu ɗari-ɗari. Kwanan nan na shiga wata mota ta fasinja da yake yanzu yayin ake yi, da muka je wani gate, abun mamaki sai aka cewa, aka daka wa direban tsawa, aka ce kawo. Sai ɗauko ba yi da canji, ɗari biyu ne, sai ce babu canji, ne ce za ka kawo ko za ka yi fakin. Sai ce to ga shi kawo 150. Yana karɓa ce ƙwaya. In ce a, fashi fa kenan almana. fashi almana. Akwai dare-dare? To tauhidi muke?
Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun.
Allah ya ce lallai waɗanda lallai su waɗannan bayin Allah min khashyati rabbihim saboda tsananin tsoron ubangijin su mushfiquna suna dare-dare ne ba a rayuwa suna dare-dare ibada dare-dare mu'amala dare-dare hakoki dare-dare Annabi alaihi salatu wasallam zuwa akai aka ce masa ya ma'aikin Allah sa mana farashi a kasuwa kaya suna tashi yace a yace farashi na Allah ne ni tsoro nake kar mu je gobe kiyama wani yazo yana bi na bashin dukiya ko ta jini ko ta mutunci ku ban ni mutu da mutunci na sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba ana tsoron gamuwa da Allah abu dardari walladhina hum biayati rabbihim yu'minun wadanda kuma suke imani da ayoyin ubangijin su suke imani da ayoyin ubangijin su ayoyi kauniya da ayoyi shar'iyya ayoyin ubangiji iri biyu ne akwai ayoyi kauniya saman nan aya ce abubuwan da ke saman nan na taurari da rana da wata da gajimare da hadari ayoyin Allah kasan nan aya ce kasa da kuke ganin ta aya ce abubuwan da suke cikin ta na albarkatu da arziki ayoyi ne kuma muna ganin su sannan mu da muke doron kasa muke jujjuyawa tsakanin mutane da dabbobi dabbobin iri-iri ayoyi ne na Allah to akwai waɗanda suke kallon waɗannan halittun a matsayin izina da darasi da wa'azi da ilimi akwai waɗanda kuma kawai suna musu kallon meye kuma ba wani abai ai ba wani abai ko wata ne ya kama aka ce wata ya kama zai ce eh dama an faɗa shekaran jiya a BBC wallahi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah da rana da wata ayoyin Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa jinya ba sa yin duhu don mutuwar wani ko don rayuwar wani fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila salati idan kun ga haka ku ruga ku ankara zuwa ga sallah wasallu wad'u ku ta sallah kuna addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da ya same ku ya yaye haka annabi sallama ya gaya mana amma yanzu ya ce ranar kaza ga wata da misalin karfe kaza wata zai kamu zai yi jinya na tsawon minti 30 to kaga na ruwanka da kuma wata sallah an riga an gaya ma za a yi kuma minti 30 za a yi kaga ba wannan can aya kenan waje yace okay eh mun ji a BBC dama za a yi wai oke haka ayoyin aka mai da su ai ta zuwa ana ma wani karatu na shirme da wofi wanda zai rage maka imani da Allah cikin sai zama sanadin wani abu da aka gaya maka sai ka zo ka daina mamakin abun ma abun ya daina baka mamaki daina baka tsoro ka daina ganin wani al'amari ne mai girma ba zai zama maka wata aya ba. Daka ayoyi na Allah dole mu yi imani da su kuma suna yin mummunai tasiri. Sannan akwai ayoyin Allah na shari'a su ne ayoyin Alƙur'ani. Ayoyin Alƙur'ani ayoyin Allah ne na shari'a. To dole mumini ya yi imani da ayoyin Allah. Da abin da ayoyin Allah suke hukuntarwa shine walladhina hum biayati rabbihim yu'minun sai Allah ya ce walladhina hum bi rabbihim la yushrikun kuma su ne waɗanda ba sa shirka da ubangijinsu to kaji suna dare-dare suna tasirantuwa da ayoyin Alkur'ani da ayoyin halitta sannan ba sa shirka to kaga idan al'umma ta rasa dadadarin nan ta rasa wannan siffar idan al'umma bata tasirantuwa da ayoyi alqur'ani baya mata wa'azi halittu ba sa mata wa'azi ta rasa biyu to ba za ta kuma ba za ta iya haihuwa na uku ba domin duk wanda ya rasa dadadari zai yi shirka kware da gaske duk wanda ya rasa dadadari zai yi shirka kuma ayoyi ba za su mata tasiri ba an gane hatsarin awwa
walladhina yu'tuna ma ataw sannan kuma suna bada abin da suka bayar ko na ciyarwa ko na aikin kwarai wa qulubuhum wajila amma zukatansu suna dardar an karba ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un suna jin cewa za fa su koma wajen ubangijinsu ya tambaye su shin wannan abun na yi shi da tsarkin niyya an karba ko ba a karba ba to yanzu mutum yana yi ne yana wajil hal na'amalu wa qulubuna wajila shin yanzu muna aiki da zukata masu fargaba ko za a karba ko ba za a karba ba ko zai yi tasiri a wajen Allah ko ba zai yi ba kalla sai daidai dan haka waɗanda suka dace da waɗannan siffofi Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati waɗannan sune da suke rige-rigen ayyukan alheri dan sun san dadin aikin alheri shi kansa aikin alheri idan Allah ya jiyar da kai dadinsa sauki zai maka in Allah ya jarabe ka baka san dadin aikin alheri ba zai kai ta ganin wahala da nauyin sa wa hum laha sabiqun suna tsere suna rigaye a cikin ayyukan alkhairi Allah ka sanya mu cikin waɗannan bayi naka na kwarai don haka masu waɗannan siffofi sune waɗanda alqur'ani yake mana ishara masu tauhidi so mu fahimci tauhidin ba zallan kawai kai kalma bane ba tauhidin yana cike da kalubale Allah ka ba mu ikon shanya kalubalen da ke cikinsa muna karantawa a hankali a cikin littafin za mu yi ta cin karo da abubuwan da ake bukata a wajen mu kafin mu samu tauhidin ba daga babin farko bane zaka ji cewa kai mai tauhidi ne ko daga babi na biyu ka bari sai mun gama littafin gaba daya in mun gama shi gaba daya ka ji kowanne ka hai shikenan mu shafa fatiha Malam ya kawo hadisi daga Hussein ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-barihata fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni lujihtu qala fama sana'ta qultu irtaqaytu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu Sha'bi قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. To wannan hadisi kun ji da dan tsayinsa, amma bari in dan haska mana abin da ke faruwa. Wani rawi ana ce da shi Husayn ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi rahimahullahu ta'ala, almajirin Sa'id ibn Jubair. Shi kuma Sa'id ibn Jubair almajiri ne ga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi ibn Umar da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anhum. Almajirin su ne, shi tabi'i ne Sa'id ibn Jubair. To shi Sa'id ibn Jubair a majalisin sa wata rana sai yayi tambaya, faqala, sai yace ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal barihata, ayyukum, ya ku almajiraina, wane ne a cikinku ra'al kawkaba ya ga wannan tauraron, alladhi inqadda, wanda ya rikirkito ya fado, albarihata, jiya da daddare. Albarihata zarfi ne, shi yasa ya zo mansubi. Albarihata, jiya da daddare. Larabawa suna da sunan jiya da daddare guda biyu, al-lailata da albarihata. Al-lailata, jiya da daddare. Albarihata, jiya da daddare. Amma wasu malamai suna bambanta ma'anarsu, suna cewa daga wayewar gari zuwa kafin azhar, to ana cewa al-laila. Idan aka ce al-laila, to wannan zancen da ake yi ana yin sa ne ko an yi shi ne kafin azhar? Sai a ce al-laila, jiya da daddare. Al-bariha kuma shine zancen da aka yi shi, aka jingina shi da daren jiya bayan azhar. Daga bayan azhar har zuwa faduwar rana, idan an ce al-bariha ana nufin jiya da daddare, sai dai zaka fahimci zancen an yi shi ne bayan azhar. Shi yasa fadin Annabi alaihi salatu wasalam, wulida li al-lailata gulamu, an haifa mani yaro al-lailata a daren nan, jiya da daddare, saka fahimci zancen yayi shi ne kafin azhar kenan. Shi yasa wasu ma suke cewa a sallar asuba ne a masallaci, wa in kana hadisin bai nuna haka ba, bai nuna cewa wai a sallar asuba ne a masallaci ba, amma dai zaka fahimci cewa zancen kamar da malamai suka bambanta an yi shi ne gab kafin azhar. To anan wannan malamin Sa'id ibn Jubair ya tambayi almajiransa, jiya da daddare wani tauraro ya fado. Ai mukan gani wani lokacin sai kaga tauraro daga sama, kaga cikin sa kawai kaga ya tafi kamar an harba shi ya fadi, wanda a sunnar Allah madaukakin sarki dama Allah ya fada cikin Alkur'ani, jifa yake da shi, ana jifan shaidanu, rujuman lishayatin, jifa ne ga shaidanu. To idan an yi wannan jifa, to ana ganin faduwar tauraron. To tauraro ya fadi wanda ya kai aizancansa, sai malam ya ce waye cikin kujiya da daddare ya ga faduwar tauraro? Fa qultu, sai wannan rawi Husayn ibn Abdurrahman ya ce sai na ce ana, ni na gani lalle na ga faduwar tauraro. Thumma qultu, sannan sai ne sauri na ce amma inni lam akun fi salatin, amma a saurara mini, amma harafin ne na istifhami wanda yake bada ma'anar ala, ba amma da shidda ba, amma bi takhfif, ce ku saurara amma fa a saurara, inni lam akun fi salatin, ba a cikin sallah nake ba, kasancewar alhamzar gaban ta zo da kasra ince inni shi yake nuna cewa amma babu shidda ba amma bane inni lam akun fi salatin ba a cikin amma fa ba sallah nake ba ni na ga faduwar tauraro amma fa ba sallah nake ba walakinni ludightu sai dai an harbe ni ne ah ba harbi na bindiga ba harbi na abu mai dafi harbi na dafi kamar kunama bai ambaci menene ya harbe shin ba amma ka kaddara tunda dai har ya hana shi bacci to yana da tsanani wala alla kunama ne harbi na akai da dafi shine ludikhtu kala sai malan yace fama sana'ata to ya kai da kunama ta harbe ka ya kai kaga an jingine maganar tauraro yanzu an shiga wata chapter qultu sai nace irtaqaitu nayi tofi ne arruqya tofi a cikin muslim cikin sahihu muslim kuma cewa ya istarqaitu na nemi masu yin tofi ne ai rugawa nayi na nemi mai tofi istarqaitu na nemi amon tofi irtaqaitu kuma nayi tofi da kaina kenan kala sai malam yace fama hamalaka ala zalika to me ya kai ka da yin tofi nan ba wai yana masa musu akan tofi ba amma tofi yana da hatsari kamar da zamu karanta a wannan littafin muna karatu tofi yana da hatsari dan haka yana so ya tuhume shi ya ji wani irin tofi ne mai hatsarin ne ko wanda aka halatta din an gane ku ji ba alqur'ani Allah ta'ala ce min sharrin naffathati fil uqadi an naffathat tofi ne na neman tsarinka daga sharrin masu tofe fil uqadi a cikin kullakulle a kulla zare ai tofi kulla kaza tofi a nada a juya ai tofi yana da hatsari shi yasa ba duk wani wanda zai haka tuk yake tofin da dai ba a akwai na hatsari me ake fada ake tofawa kar a zo ana karanta daga suka yaɗe su gama ya kuli a tofa yace me ya kai ka yin tofi in ji malam qultu sai malam yace hadithun haddathanahu sha'abi wani hadisi ne malam sha'abi malamin hadisin mu malamin mu na hadisi ya karanta mana dalilin wannan hadisin ne ni ma na jini nai tofi kala malam yace wa ma haddathakum shi sha'abin mai wani hadisi ya baku labari gaya mun hadisin qultu sai nace haddathana an buraidah ibn al-husaybi sha'abi ya ba mu labari daga buraida ibn al-husayb annahu qala buraida yace la ruqyata illa min aynin aw humma babu tofi dubbe halatta ba sai dai idan tofi ne na kambun baka ko kuma tofi ne na dafi qala sai yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a duk wanda ya kai ga aiki da abin da ya ji ya kyauta duk wanda ya kai ga aiki da abin da ya ji ya kyauta manintaha ila ma sami'a wato wanda ya kai karshen abin da ya ji kaiwa karshen abin da ka ji shine mai aiki da shi shine aiki da shi ay kad ahsana man amila bima alima duk wanda ya aiki da abin da ya sani ya kyauta lalle ilimi ka samu kuma kai aiki da iliminka to shine shi ma kuma zai zo da wani ilimin ya kare su a wajen shine dogon zancen da muka karanta zuwa karshen hadisi don haka zamu dakata daga wannan gabar sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati sai mu karanta wannan abin da ya faru
kuma mu ji sirrukan da ke cikin wannan hira ta waɗannan malamai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.